Shabu.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 9 ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan ciwon damuwa, abinda ake kira depression a Turanci.
Sauraronmu, muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu ne yau, wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da ƙwararriyar likita akan wannan ciwo. Sannan mun samu bakuncin bakuwar da ta yi fama da wannan ciwo.
Sannan za mu ziyarci filin ƙwalamarmu, sai a gyara zama a sassance tare da shirin yau da gobe.
Saurare, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu koma teburin tattaunawar mu a jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta samu zantawa da Dr. Fatima Ja'far Yahaya, malama a kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar Kaduna ɓangaren ilimin kimiyyar ƙwaƙwalwa.
To, likita, akwai wani dangantaka tsakanin ciwon damuwa nan da shaye-shaye ko kuma a ce matsalar ƙwaƙwalwa ko ciwon hauka?
Hakika akwai dangantaka. Akwai lokacin da zaki ga yawan shaye-shaye shi kanshi ya canja sinadaran da ke jikin dan adam da wanda suke yawo a kokorwan shi, ya haifar da ciwon damuwa. To akwai kuma wanda za su ce a wani abin kini ya same su, ko wani abin bacin rai, ko sun nemi wani abu basu gamsu ba ko basu samu ba, shi yasa suka fara shaye-shaye. So kin ga abin ya zama hanya biyu kenan.
Yara kanana suna iya shiga cikin matsalar ciwon damuwa, likita?
Yara kanana sukan kamu da wannan ciwo ta damuwa, a inda za a ga yaran su ma kamar yadda muka faɗa a baya suna yawan keɓe kansu, ba sa son shiga cikin mutane, ba sa son yin wasa. Duk inda aka ga yaro ai an ga wasa, to sai ka ga yaro a duk wani abin ban sha'awa wanda yake burge yara shi baya burge shi, sai dai ya koma can gefe. Ko kuma ka ga yaron yana yawan kuka ko kuma baya kokari a makaranta. Kuma idan har yaron ya dan girma ya kai lokacin da irin ya fara shiga cikin su shekara 11 nan, to shi wannan ciwon damuwar kam ana sa ido za a gani. Za a ga cewa zai rika dan guduwa daga gida, ko kuma ya kulle kanshi a daki, ko ya fara shaye-shaye, ko kuma dai duk abin da ake so yayi na inganta rayuwar shi sai ya zamana cewa yayi gaddama yaki bai da sha'awa. To idan ba a dauki kokarin mataki ba, ciwon damuwar sai ta kama su sosai ta yi yawa, har shine zamu ga cewa waɗannan matasa sai su fara tunanin rayuwar su ba ta da wani muhimmanci, su mutuwa ma ta fi musu. To shine idan ba a komi akai ba, sai ka ji matashi ko matashiya ya ji ko ta ji ta kashe kanta.
To hakan na da alaka da irin matasan nan da iyayen su suka bar gida, wato iyayen su mata suka rabu da iyayen su, maka ana iya samun yaran su shiga cikin wannan matsanancin damuwa?
Hakika rabuwan aure a yayin da akwai yara yana da matukar hatsari ga su yaran, saboda yara da yawa bincike ya nuna cewa sukan samu matsaloli iri daban-daban na fadawa, mugun hannu, da kuma samun rashin ingantaccen tarbiyya domin rashin kasancewa iyayen su tare. To waɗannan abubuwa na fadawa, mugun hannu, da musguna musu, da kuma rashin samun ingantaccen tarbiyya zai iya tura su kamu da ciwon damuwa.
To duk wannan mamayen da muka faɗa, an ce duk yanda ta kai ta kawo akwai mafita. Likita, a irin wannan duniya na ciwon damuwa akwai mafita? Akwai, ana iya warkewa daga damuwa?
Ciwon damuwa ba wani magani da za kwayan magani kamar na asibiti da ka sha guda daya kace bai kawarki
to
kamar kin ga yanzu idan mutum ya kamu da kamar ciwon malaria aina ba ka kwayoyi ka haɗe shikenan sai a ce kawarki ka dina zazzabi to ita ciwon damuwa ba ta da irin wannan kwayoyi masu bincike sun nuna cewa matakai ne akan dauka daban-daban a cikin matakan kuma rigakafi shine mafi a'ala wannan al'umma tana fuskantar kalubale iri-iri ɗaya daga cikin kalubalen kuwa mun sani cewa wannan al'umma ce da ke samun barazana daga tattalin arziki ɗaya daga cikin ciwuwukan da ke kama wannan al'umma da ke addaban wannan al'umma idan ka kirgo su hawan jini su ciwon zuciya su ciwon suga to tabbas sai ka hada da ciwon damuwa a duk duniya
to saboda talauci
saboda talauci wani lokaci kuma saboda cigaba wanda cigaba za a iya cewa cigaba mai hakari jiya kenan yawan cigaba kin san yakan kawo yankewan zumunci ko karancin zumunci yakan kawo kadaici yakan kawo sauyin abinci to duka waɗannan abubuwa ne da suke taimaka ma ciwon damuwa ya kama bil adam
to ya zaya a warware haka
to warware hakan ba zai samu ba sai an kiyaye wasu dokoki kamar yadda na ce rigakafi shine mafi a'ala na farko dai wannan al'umma ta sani cewa idan dai har tana son lafiyarta ya inganta to hakika a dawo da cin abinci ingantacce cin abincin gona ba cin abincin gwangwani da kwali ba shi cin abinci mai kyau musamman irin abin da ya hada da kayan lambu ganyayyaki hatsi musamman wanda ba a sirfe ba irin dai wanda muka tashi kakanninmu da kakannin kakanninmu suna ci to waɗannan abinci su suna inganta lafiyar dan adam su waɗannan abinci sukan samar da sinadarai wanda yake danna damuwa ya haifar da farin ciki dan sinadaran suna nan daban-daban abu na biyu da al'umman nan za ta kiyaye shine ingantaccen bacci to idan muka ce ingantaccen bacci na farko dai ana nufin bacci a farkon dare ba sai dare ya raba ba sannan isasshen bacci yana karkashin ingantaccen bacci ba za ka kwanta kai bacci awa biyu kace ka tashi ba a'a za ka kwanta in kai babba ne bacci a kalla awa 7 zuwa 8 sannan kuma idan za ka yi baccin ya zamana cewa an kashe fitilla ya zamana cewa babu wani sauti da zai rika damun ka yayin da kake bacci to wannan duk su ne alamomin ingantaccen bacci ingantaccen bacci shi ma yakan samar da sinadarai wanda suke inganta farin ciki kuma ya taushe sinadaran da suke haifar da damuwa da bacin rai da kuma bakin ciki abu na uku za mu ce yawan motsa jiki akai-akai yawan motsa jiki da ke haifar da lafiya ba motsa jiki ne mai wahalarwa ba likitoci sukan fi ba da ƙarfi wajen gaya ma al'umma kowa ya zamana cewa yana tafiya wannan na mutanen da
kowa dai komai ba sai raman abaci sai an hau abin hawa ba ana iya takawa dai a dinga motsa jiki
yawa a rana dai ya zamana cewa in baka tafiya ba kai na minti 20
to
yawa to wannan shi ma yana haifar da sinadaran farin ciki ya rage damuwa abu na gaba akwai abin da ake ce ma tunani mai kyau ya zamana cewa kai idan ka zauna duk wani tunani da zaka yi akan ka ko akan inda kake zaune ko akan mu'amalanka ka inganta wannan tunanin kada ka rika tunanin abubuwan cutarwa a koda yaushe da kuma abubuwa wanda ba za su amfani ka ba ka dina kaskantar da kanka tun wajen tunaninka to shi ma wannan yana taimakawa wajen kare bil'adama daga ciwon damuwa abu na gaba kuma shine hasken rana a nahiyar mu ba sai mun siye shi da kuɗi ba amma kuma mun kawo zamanin da mutane suna gudun hasken rana sai kaga mutum ne ya tashi da safe bayan ya kwana a daki mai duhu da safe zai tashi ba zai bude window ba zai bar AC a kunne haka nan zai ta zama cikin wannan duhu yana fitowa duka bai fi miki ɗaya ba ya shiga motar shi an riga an sa bakin glass
haka
an kunna AC motar tana tsayawa a gaban ofishin shi zai sauka ya sake shiga da an kulle ko ina an kunna AC to wannan kin ga cewa ga hasken rana kyauta amma shi ya haramta maka shi alhalin bincike ya nuna cewa hasken rana yana shi ma samar da sinadaran farin ciki ya rage wanda suke haifar da bakin ciki shi yasa idan kika lura kasashen da ba sa samun isasshen hasken rana sun fi sauran kasashe samun al'umma masu kasancewa cikin damuwa
masu kulawa da rayuwarmu bai sama Allah ya taimake su kai to a gaida likita bokan turai a madani ya sosai na ce a gaida likita bokan turai a madani ya sosai zan gaida
badan kudi shike ba ha badan buta yabo ba ha badan buta yabo kullun waka dai dan su jirayi an sake wasu na ga Allah rabbi Allah ka ba mu sama Allah ji ya ga ciwo amin
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar.
A duk wannan bayanin da kika yi likita kaman wanda ya shafi shi mai damuwar ne wanda matakin da zai iya dauka. Al'umman da muke da shi mai damuwar ke tare da su fa ko a ce iyali ko kuma makusantansa me za su yi wurin taimaka mishi fitar da cikin wannan larura na damuwa?
Yawanci lalurori ko ciwuka da sukan shafi kwakwalwa shi mai tare da laluran baya sani mutane kaɗan ne laluran kwakwalwa kan same su ko na tunani su san cewa ai lalle fa ina da matsala wasu a al'umman da suke zaune tare da su ne sukan fahimci haka idan ciwon damuwa ne waɗannan alamomi da muka lissafo daga farko na yawan musgunama wanda kake zaune tare da shi da kuntatawa ko kuma yawan fada ko yawan ba abin bakin ciki muhimmanci da yawan rashin son nishadi da kuma hana wanda kake zaune da shi shi ma ya samu wannan walwala ko kuma a yawan cin abinci ko karancin cin abinci ko yawan bacci ko rashin bacci da dai sauransu wanda muka lissafo a baya so idan aka ga wani ya shiga cikin wannan halin ba kamata yayi ayi shiru a rika tunanin ai wani ne wuyan hali bane wuyan halin nan ya yi na rashin lafiya ne idan har akwai na gaba da shi wanda za su iya zuwa su kai shi gaban likita ya kamata a tuntube su na gaba da shi din ya hada da yayi iyaye a malamin anguwa limami
miji ko mata
ko dai ko aboki ko kawa a nima ma mai shi taimako daga wurin likita yayin da aka je gaban likita likitoci suna da hanyoyi daban-daban da suke bi domin samun maslaha a laluran ciwon damuwa kuma waɗannan hanyoyi da likitoci suke bi yana aiki yana rage ciwon damuwa wasu idan ma ciwon damuwan ya lafa har sai su rayuwarsu bai sake tashi ba saboda haka ya zama wajibi akan kowace al'umman da ta lura tana da dan uwa ko shugaba ko da makamantansu wanda alamomin ciwon damuwa ya bayyana a jikin shi ko ya bayyana a jikinta a nema musu taimako a kai su gaban likita domin idan ba a yi haka ba za su cutar da kansu sannan su ci gaba da cutar da duk wani wanda yake mu'amala da su labarai da yawa sukan zo mana na cewa miji ne yake zaune tare da matan shi za ta yi ciwo ya hana ta zuwa asibiti yara za su yi ciwo ya hana su zuwa asibiti a idan abinci za ta yi sai ya kirga kwayan shinkafin da za ta dafa idan wani dan uwanta ya zo gidan sai ya fitine ta me ya kawo shi me ya zo yi don me suke zuwa ita in za ta je ta gani iyayenta ya hana ta ba wani kwakwaran dalili to irin wannan zama bai kamata a ce idan matan ta je ta gaya ma na gaba sun ce a'a ki hakuri ki ci gaba da zama haka nan ba don ya yi wannan miji nata yana fama da ciwon damuwa idan aka kyale ta sannu a hankali zai ci gaba da cutar da ita ya cutar da tunaninta ya cutar da lafiyarta ita ma ya jefa ta a wannan duhu na ciwon damuwa
wato ya kai ta
wakura wata za ta iya aikata abin da ba shi kenan ba daga nan kuma duk laifi sai ya koma kanta alhalin al'umma na gani aka ki taimaka mata so iyaye ya kamata idan kuka ba da ƴaƴanku aure ku mai da hankali ku ga shin wani irin mutum na aura ma ƴata
to bayan auren a sa ido
sa idon ya zama ba mai cutarwa sa ido dai na mai hankali a sa ido in har ta zo ta kawo ƙara idan iyayen ba su fahimci wannan laifukan da take kawowa ba akwai dattawan anguwa akwai likitoci iyayen ya kamata su kai magana gaban likita ko gaban dattawa a ce a'a wance fa ga abin da take cewa mijinta na mata hakan yayi daidai da abin da za a iya karban shi a cewa ba zai iya cutar da ita ba ko ya kamata mu dauki mataki a daina yin shiru al'umma da yawa suna wahala suna cutuwa akan shirin da muke yi wanda bai dace ba a wasu lokuta za mu ga cewa yawan yin shiru da kauda kai da muke yi akan rahotanni da sukan zo mana na musgunawa ko dai tsakanin zaman aure ne a cikin zamantakewa aure koko a tsakanin iyaye da ƴaƴansu yana haifar da illa ƙwarai ga al'umma a misali mace ce ta daure mijinta ya musguna mata alhalin ba a binciki mijin nan an ga cewa lafiyar shi kalau ko ba lafiyar shi kalau ba kila yana fama da ciwon damuwa ya kai ta bango duk abin da ake ma dan adam a ci mishi mutunci a musguna mishi yayi shekaru yana mata to wani lokaci ita ma ta riga ta shiga ciwon damuwa ba ta cikin hayyacinta wani irin ciwo na kwakwalwa ya kamata shine za ku iya jin labarin cewa a'a ta dauki wani makami ta far mishi koko a'a ubani zai dauki wani makami yayi ta dukan yaron shi har sai ya kassara shi ko kuma malami ne a makaranta ana ganin alaman yana musguna ma dalibai amma duk sai alshiru har sai wata rana ya kai ga yayi ma wani dalibi illan da ba zai iya gyaruwa ba to mu alhaki yana kan mu al'umma duk lokacin da muka ga abubuwa ba su daidai ba kada mu yi shiru kada ka rike hannu ka ce ai ba a gidana wannan abin yake faruwa ba a'a ai ba dan da na haifa abin yake faruwa da shi ba ka rike hannu ka kauda kai to sannu a hankali abin da ke faruwa zai iya shafanka wannan al'umma ya kamata mu sa ido matuka mu maida hankali akan matasan mu sau da yawa zaka ga matasa wanda in an bar su suka rayu a kyakkyawan mataki kyakkyawan tafarki mutane ne wanda za su girma al'umma su amfana da su kasa ta amfana da su duniya ta amfana da su amma sai kaga waɗannan matasa wani abu ya same su na rashin gamsuwa a rayuwa ko dai sun nemi makaranta ba su samu ba ko iyayensu sun kasa biya musu kuɗin makaranta ko ko a'a suna zaune da iyaye da suke tsananin musguna musu ko dai mahaifiyan da mahaifin ba su tare ko kuma koda suna tare mahaifin baya jin su a jiki baya jin matsalolin su ya sakin ma duniya su so waɗannan matasa zaka ga cewa da yawa daga cikin su suna fita za su haɗu da abokai wanda idan suka gaya musu damuwar da suke ciki za su ce ap ai akwai abin da nikan sha damuwa ke min sauki sai su koya musu hali na shaye-shaye to shi wannan hali na shaye-shaye idan suka dan fara dan ɗaya biyu damuwa tana iya raguwa amma idan suka ci gaba da shaye-shayen ba wanda ya ja su a jiki ya kai su wurin likita aka raba su da shaye-shaye sai kaga cewa shi kanshi shaye-shayen ya cutar da sinadaran da suke cikin jikin su suke musu amfani a kwakwalwa damuwar sai ta karu idan damuwar ta karu zaka iya ganin su suna yawo akan titi gaba ɗaya sun haukace koko su ma kashe kansu saboda haka al'umma lallai ne mu jajirce mu san cewa wannan illa na ciwon damuwa ba karama bace tana iya haifar da rugujewar al'umma shawaran da nake da shi zan bayar ga wanda yake rayuwa da mai ciwon damuwa koko wanda ya gane cewa shi kanshi yana fama da ciwon damuwa shine kada ya kuskura yayi shiru ko ta yi shiru akwai taimako a ko ina ya kamata mutum ya je wurin likitan shi ya bayyana ma likita ga shi fa halin da na tsinci kaina a ciki ko kuma halin da na tsinci yaro na ko mijina a ciki menene mafita menene shawara za su zauna su hada kai da wannan likita likitan ba wai sai likitan kwakwalwa ba likitan da ta saba gani ko ya saba gani wannan likita shi ko ita za ta hada su da likitan da ya dace ta gani likitan da yake da likita da yake da sani akan wannan al'amari
wato kenan dai kowane likita da kake zuwa wurin shi saboda kana zazzabin ciwon sauro da sauransu shi ma zaka iya zuwa kai mishi matsalar ka ba dalle sai kana ciwo zaka je ganin likita ba kenan
hakika bai kamata mutum ya zauna sai yana ciwo ne ma zai ga likita ba ya kamata mu baiwa lafiyan kwakwalwar mu da lafiyan tunanin mu muhimmanci sosai duk lokacin da ka tsinci kanka baka gane yadda kake tunani ba koko baka gane yadda kake ji a ranka ba to ka je wannan likitan da kake gani kullun ka je ka gaya mishi shi ya san inda ake samun likita wanda zai taimaka maka
ba dan kudi take ba ha ba dan butar yabo ba ha badan gidan yabo kullum waka dai dan su ce jirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi Allah ka ba mu sa in sama Allah ki ya ga ciwo amin dan ga da likitoci masu kullawa da lafiya masu kullawa da rayuwar mu ai sake wasu na ga Allah rabbi Come back with a masali. I can't let you go. aiki da likitoci lokacin da mu muke tafana lokacin da mu muke tafana na sari hada dan maholiki
kamar yadda muka bayyana a farkon shirin Binta ta samu tattaunawa da bako da tai fama da wannan ciwon
mana bako zaki ki fada mana yanda kika samu kanki a yanayin tsananin damuwa
na tsinci kaina a cikin wani yanayi na tsananin damuwa wanda ban taba shiga irin wannan hali ba tun da aka haife ni
wasu alamomi kika daga ji a jikinki da kuma yanayin tunaninki lokacin da kike cikin tsananin damuwa
na gamu da alamomi masu yawa a jikina kuma yanayin tunani na ya sauya daga cikin alamomin da na gamu da su a jikina sune na cututtuka daban-daban alal misali da farko yanda ya fara min wata rana na tashi kawai cikin dare na ji na ina ta fitsari daga nan kuma sai Allah ya sa sai daga fitsari sai naga kamar ruwan jikina yana daukewa haka yanayin ruwan jikina ya dauke to sai naga kamar ina ganin alamun kamar ba ni da jini ne ashe ba rashin jini bane sai jinin jikina kuma sai yayi kauri hannuna na hannun dama na sai yayi kauri idan yayi kauri kuma sai na fara ganin jiri to irin alamomin da na fara gani kenan to kuma yanayin da na tsinci kaina kuma sai ya kasance kuma bana iya bacci in dare yayi da kyar nake bacci to sai na rinka addu'o'i sannan Allah zai sa baccin nan ya zo ya dauke ni to daga nan kuma abu yana ta tafiya ba ma rashin baccin ba sai firgita sai in ji tsoro ya kama ni haka sai in ji gabana yana yana bugawa sai tsoro ya rinka kama ni to ya kai ga ma har daga zaran yamma ta yi wallahi sai in fara jin tsoro ba zan iya bacci ba har ya kai ga na kan fita ma daga gidan sai na tafi gidajen yan uwa da abokanan arzika nake iya kwana da shi a makwabta da muke da su akwai yan uwa akwai kuma abokanan arzika to karshe sai na shiga yau in je gidan wannan yar uwar tawo in kwana gobe in je gidan wannan yar uwar ta in kwana haka nake yi sai dai da safe na dawo gida to da azumi ya zo sai yarinya na ta ce in yi hakuri in rinka daurewa ina kwana a gida duka zo yaran na suka zo suka zauna da ni dai haka suka ce to za su samu min wata wanda za ta rinka zama da ni haka to duk da haka din dai cikin yardan Ubangijin Allah kuma Allah sai ya sa na samu sauki na daina jin tsoron da nake ji da amma da taimakon Allah da taimakon addu'o'i da muke ta yi to shine na samu wannan sauki
kin samu mafita
kwarai na samu mafita daga cikin wannan yanayi da na tsinci kaina
ko ta hanyoyin kira bi don fita cikin wannan yanayi kuma kin samu taimako ma'ana kin samu taimako daga wurin yan uwa da abokan arziki ko kuma wasu kwararru
hanyoyin da na bi don fita cikin wannan yanayi da na shiga shine hanyoyin addu'o'i na farko kenan kuma sannan na biyu bana shiru ina neman shawarwari a wajen yan uwa da abokanan arzika to daga nan ne yan uwa suka bani shawarwari wasu su ce min je su zuci wasu su ce min in nemi abu kaza wasu su ce min na rinka addu'o'i duk dai gashi nan to hanyoyin da na bi kenan kuma na samu taimako sosai a wajen yan uwa da abokanan arzika har da kwararru wato jami'an asibiti su ma na samu gudunmuwansu su ma sun bani shawarwari masu dama sannan kuma sun hada sun bani magunguna su ma to alhamdulillah shi ne abin da ya taimaka mu na tsinci kaina a cikin halin da nake ciki yanzu duk da dai har yanzu din dai wannan raman yana nan a jikina har yanzu raman dai bai fita a jikina ba tunda da shike wani lokaci wayansu da suka dade ba su gani ba haka daga sun gani za ki ji sun ce a wance har yanzu haka kika zama kai rami haka wayansu kuma ba sa iya magana to ni ma wannan ya kansa ni cikin wani damuwan kuma na daban banda wancan damuwan da nake ci daga zaran na kalli jikin nawa na ga na rami saboda duk yanayin halitta na sun canza na zama wata yar karama haka jikina ya canza daga yanda da na san jikina to na kan zauna na rinka kallon jikina na ce a ni ne haka na zama to wani lokaci kuma sai na gani na yi kyau na yi normal wa'ensu kuma in sun gani sai su ce da kiban nan ma da kika yi bai yi miki kyau ba amma yanzu kin fi kyau ma a haka kin fi kyau a haka to duk dai nakan hadu da irin waɗannan ba dai abin da zan ce sai ne godiya ga Ubangiji Allah da ƴan uwa da abokan arzika wanda suka taimaka min Ubangiji Allah ya saka mu su da alheri
Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ga ciwo amin Sanga da likitoci masu kullawa da lahiyar masu kullawa da rayuwar mu ai ka ce wal suna ga Allah rabbi Zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sai hada da maholiki likita ne za ya tallabe likita ne za ya rungume fatama babu fata raji sai sa ce wa suna ga Allah sosai
kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu
wayo Allah duwo
Assalamu alaikum murya Amurka suna na Salamatu amma an sanni da suna Salanu Sunan daga restaurant Nusunan yau zamu gabatar muku kayan dan kwalam da makulashe na motsa baki kuma mai gida in ya ci galgajiya hallo a komo wurin cinta zamu yi biscuit da farko ka samu fulawar ka kilo 1 ka samu kankonka guda 5 ka samu madara kar
kwata
kenan kwata na madara sai ka samu sukari shi ma kwata dan kai yayi zaki duniya ba lahiya bake da kwai sai ka sami
baking powder
wannan akwai na sashe da ake saida
yan
leda kenan guda 2 zaka sa a kilo sai ka samu sukari mai kamshin wannan
sikirbane
shi sai ka sa duka leda guda tunda kwara 10 ne a ciki sai ka samu mai cikin liddi sai ka sa wana a cikin damun za a sa to zamu komo kan damu kenan in ka wasa kwai sai ka zo ka damu madarai ka daidaita dan ruwan ka dan a cikin damun madarai sai ka zuba cikin kwan sai ka kawo suga ka zuba sai ka kawo baking powder ka kasa ka kasi kirbani ka sa saboda karnin kwan ya huta daga cikin wannan kin kai kar a rika shin abin kwan sai ka kawo mai cikin liddai sai ka zuba a cikin ruwa ruwan kwan da madarai sai ka sa fulawa ka atankada dama ka dame ta kana dame damun ba mai ruwa ba ake in kana so in ka mulmula sai ka rika laulaya shi akan hoihoi yayi zanan hoihoi in kana so kuma sai ka mulmula shi ka dora shi ka rinka yanka shi har lokaci mai yanka duk wanda ranka yake so yayi naka yankan da kake so shi zaka yi sai soyawa in an zo soyawa kuma ai mai kamar litir ɗaya ma ya isa sai ka soya kuma soya wai ba a sa wuta diya kamar mai in yi zahi za a jaye icce kenan zai soya mai kyau ba ya kone ba kuma cikin bai dahu ba zai soya mai kyau in kuma akan gazi ne ma za ka yi hallo sai ka rage wutai sai ka yi soya mai kyau to a ci wannan lahiya jama'a
to kamar shi wannan tintin ina ki wannan biskit din shine kamar akin za a ci in aka zubo a cikin dan plate sai a dan kada el madara haka a rage ci da madara ko da juice
yawa sai a ci da madara ko da juice ko yara ma in za su makaranta sai ka dan kulla musu ni dan saboda kullun yaro na in za a yi makaranta shi nake kulla mishi ba suga kuma gashi bai sha ba mai
mai gida ma
za a bashi insha Allah to
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ciciya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa mu huta lafiya